Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin da magara na Jamhuriyar Niger akan mitoci 16, 21 da kuma 25. Ana iya samu mu a koda yaushe a duniyar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com. A Jamhuriyar Niger ana iya samu mu a tashoshin FM amfani da Sarauniya da Fara'a da Nomad da Dalol da Niya. Sai tashar mu ta VOA Africa da ke birnin Yamai akan mita 102.5. A Ghana kuma ana iya samu mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi. Masu sauraro, Tamar Abari ce ke muku sallama a cikin shirin namu na musamman wanda a yau zai zo muku daga birnin Damagara tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. To a cikin shirin za a ji cewa tun bayan da gwamnatin Najeriya ta bada sanarwar tuso kiyayar madubin yan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga Najeriya, ra'ayoyi mabambanta ke ci gaba da bayyana a kasar. A Jamhuriyar Niger, duba da cewa kasar na amfani da kudin sefa ne a hukunci, girman hada-hadar kasuwanci ya sa al'ummar yankin Difa rungumar naira a matsayin kudin da tafi amfani da shi wajen gudanar da kasuwanci musamman tsakaninta da makwabtanta na jihar Borno da Yobin Najeriya. Za mu ji yadda kasuwancin ke tafiya a cikin wannan hali. Akwai kuma wata hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka Abuja, Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tsaro da leken asiri a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir, game da batun kudaden nan da shugaban kasa ya nemi a baiwa shugabannin hukumomin tsaro domin kara yawan yan sanda da sojoji. Akwai shirin na kasa da sharhin jaridin Ghana, amma fa sai bayan an saurari labarun duniya.
Sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da wannan safiyar tare da fatar an wayi gari lafiya. Yanzu kuma ga cikakkun labaran duniya wanda ni Yusuf Aliyu Harande zan karanto. Wani mai magana da yawun gwamnatin Habasha ya faɗa a jiya Laraba cewar sojojin Habasha na iya sake shiga cikin makeli, babban birnin yankin Tigray, cikin makonni idan hakan ta kama. Ridwan Hussein, mai magana da yawun rundunar dakarun Habasha da ke aiki a yankin na Tigray, ya sanar da hakan ne ga manema labarai a cikin sanarwar farko da gwamnatin kasar ta yi tun bayan da dakarun Tigray na TPLF suka karbe iko a makeli a farkon wannan makon. Ridwan ya ce idan akwai bukata za mu iya shiga cikin makeli cikin sauki, kuma za mu iya shiga ciki kasa da makonni uku. Gwamnatin ta Habasha ta sanar da tsagaita bude wuta ne ta kafofin yada labaran kasar a yammacin ranar Litinin, inda ta ce tsagaita wutar zai fara aiki nan take bayan da aka kwashe watanni 8 ana rikici a yankin, kuma yayin da sojojin jam'iyyar da ta yi mulki a Tigray a baya suka shiga makeli, mazauna yankin suna murna da hakan. Ko da yake mai magana da yawun sojojin na Tigray Gata Chureda ya faɗa a wata hira da kamfanin dillancin labarai na Associated Press a ranar Laraba cewar tsagaita wutar wasa ne kawai, kuma yayi alkawalin za su fatattaki sojojin Habasha da na Eritrea. Jamus da Italiya sun kwashe sojojin su da suka rage a Afghanistan, abin da ya kawo ƙarshen kusan shekaru 20 ana tura sojoji zuwa kasar da yaki ya daidaita tare da sojojin Amurka da sauran sojojin ƙawance. Sojojin Amurka da na NATO sun shirya janye dakarun su gaba ɗaya daga kasar da ke kudancin Asiya nan da ranar 11 ga watan Satumba, bisa ga umarnin shugaban Amurka Joe Biden. Ranar 1 ga watan Mayu ne aka fara janye sojojin. Jamus ta bada sanarwar kwashe sojojin nata ne ba tare da jan hankali ba, jim kadan bayan da aka kwashe rukunin sojojin Jamus su 250 na ƙarshe a daren Talata daga sansanin su da ke arewacin Afghanistan. Bayan an kwashe kusan shekaru 20 ana tura sojoji na ƙarshe na rundunanmu ta Bundeswehr sun bar Afghanistan da yammacin yau, inji ministan tsaron Jamus Annegret Kramp-Karrenbauer a cikin wata sanarwa da ta wallafa a shafin ta na Twitter. Labaran duniyar na zuwa muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington gundumar Columbia. Sakatare General na Majalisar Dinkin Duniya ya yi kira ga Amurka da ta dage takunkumi da ta kakabawa Iran kuma kasashen biyu su koma kan yarjejeniyar nukiliya ta 2015. Anthony Guterres ya ce ya samu kwarin gwiwa ne daga kokarin da aka yi ta fuskar diplomasiya a baya-bayan nan don dawo da bangarorin biyu su aiwatar da cikakkiyar yarjejeniyar da aka kira JCPOA a takaice, wacce ta kusan rugujewa tun lokacin da tsohon shugaban Amurka Donald Trump ya fidda Amurka daga yarjejeniyar a watan Mayun 2018, kuma ya sake kakaba takunkumi ga Iran ɗin. A nata martanin, Tehran ta koma yin wasu ayyukanta na nukiliya, kuma a cikin watan Yulin 2019 ta saba yarjejeniyar ta hanyar zarta ka'idar da aka amince mata wajen inganta sinadarin uranium da tara shi. Tun daga lokacin, Iran ɗin ta ƙara ci gaba da inganta uranium ɗin har zuwa kashi 60 cikin 100, kuma ta faɗaɗa adadin tarin shi fiye da yadda yarjejeniyar ta tanada. A yau Alhamis, ƙasar Bangladesh ta fara ɗaukar tsauraran matakan kulle don yaƙi da annobar COVID-19, inda ake barin mutane su fita daga gidajensu kadai idan suna da buƙatar gaggawa, yayin da aka baza sojoji saboda su yi sintiri a kan titina don tabbatar da ana bin dokar. An ɗauki wannan matakin ne a daidai lokacin da ƙasar take ganin farfaɗowar ƙarin masu kamuwa da cutar ta COVID-19.
To madalla, labarun duniya kenan aka saurara, yanzu kuma sai taskar rahotanni. Za kuma mu fara ne da tarayyar Najeriya. Tun bayan da gwamnatin ƙasar ta bada sanarwar ta soke Yarmadugun ƴan awaren Biafra da ke rajin ballewa daga Najeriya, batun ke kara daukan hankali. To ko kamo shi din ka iya dawo da zaman lafiya a shiyar kudu maso gabashin ƙasar? Daga Abuja ga rahoton Hassan Maina Kaina.
Kamar yadda kuka sani, wani lokaci da ya gabata an gurfanar da shugaban kungiyar Aware da ke bangaren gabascin Najeriya, wato Nnamdi Kanu, a gaban shari'a bayan an kama shi ranar 14 ga watan Oktoba shekara ta 2015. Aka kuma caje shi ko tuhume shi da aikata laifuka guda 11 da suka hada da ta'addanci, yima ƙasa zagon ƙasa.
Attorney General kuma ministan shari'ar Najeriya kenan Abubakar Malami, yayin da yake magana a taron manema labarai a nan Abuja, inda yake tabbatar da cewar gwamnatin tarayya ta kamo jagoran neman raba Najeriya Mazi Nnamdi Kanu, wanda ke fafutukar kafa kasar Biafra, wanda ya ce koda baya ga tsallake beli da ya yi a baya, Nnamdi Kanu ya ci gaba da tafka laifi daga waje.
Bayan ainihin ya tsallake beli, ya ci gaba da ɗaukan matakai na ainihin tunzura al'umma domin zuwa ƙasa zagon ƙasa ta hanyar unhwani da kafofi na yaɗa labarai da suka hada da talabijin, rediyo da kuma unhwani da yanar gizo akan wannan, domin ganin cewa ainihin an tada zaune tsaye a Najeriya. Bayan ya tsallake wannan beli, har ila yau ya ɗauki matakai na ainihin harzuka al'umma, musamman a ɓangare kudu maso gabascin Najeriya, wanda a sanadiyar haka an samu hasarar rayuka, dukiyoyi, rayukan al'umma, farahula, rayukan al'umma da suka hada da sojoji da abubuwan da ke da ayyuka da ke da nasaba da aikin kaki, haɗi da hasarar rayukan ainihin jami'an tsaro da kuma ainihin hallaka dukiyoyi da kuma ainihin wuraren ayyuka na waɗannan jami'an tsaro da kuma duk wani abu da ke da nasaba da ainihin tabbatar da wanzuwar hukuma a wannan ƙasa tamu Najeriya.
Duba da yadda yanzu gwamnatin tarayya ta gurfanar da shi a gaban kotu domin ci gaba da fuskantar shari'a. Jagoran gamayyar kungiyoyin arewacin Najeriya, Nastura Ashiru Sharif, na gani akwai buƙatar sake fasalin shari'ar a gaba daya.
Kiran da muke ga gwamnati shine sai an masa sabuwar tuhuma ta rawukan da ya kashe da dukiyoyin al'umma da ya koni aka koni. Sannan tunda gwamnatin Najeriya da kotunan ƙasar nan sun ayyana wannan kungiya ta sa kungiyar ƴan tawaye, ce kungiya ce ta ƴan ta'adda. To ya kamata gwamnati ta bincike shi, dukkan mutanen da suka dinga taimaka masa da kuɗi ya dinga aiwatar da waɗannan abubuwa na ta'addanci da kashe mutane da kona dukiyoyin gwamnati da gine-gine na gwamnati da dukiyoyin al'umma. Duk mutumin da aka tabbatar da ya bashi gudunmawa ta kuɗi, to ya kamata gwamnati ta dauki doka ta aiki da ita a kansa yadda doka ta tsara, a kwace duk abin da ya mallaka a dawo da shi cikin aljihun asusun gwamnati saboda barnar da suka yi a ƙarƙashin sa. Sun ba da kuɗi, sun taimaka, an yi ta'addanci, an kashe mutane, an barar da dukiyar mutane.
Duba da yadda magoya bayan jagoran tsagerun ƴan awaren a baya suka yi ta kai hare-hare akan jami'ai da cibiyoyin tsaro, anya kama shi ba zai ƙara fusata magoya bayansa ba su ci gaba da tafka wannan aika-aika? Tambayar kenan da na yi wa mai sharhi kan al'amuran yau da kullum Comrade Kabiru Saidu Dakata da ke zama jagoran cibiyar Kaja da ke sa ido kan kyakkyawan shugabanci na gari.
Kuma ni ina ganin cewa kama shi ba zai iya zama wani barazana musamman har a yi tunanin zai ƙara tunzura magoya bayansa ba. Tunda dama ɗaya daga cikin zarge-zarge da ake mishi ko tuhuma-tuhuma da ake mishi yanzu a kotu shine akwai tunzura mutane suna ɗaukan makamai akan jami'an tsaro. So kaga wanda yake hannu shi ma yana ta kanshi har yana yin abubuwa da za su jawo mishi a tausaya mishi, kaga ba zai samu damar ƙara ba da wani umarni na a farma jami'an tsaro ba. Kuma mutane kada su manta, dama Nnamdi Kanin nan yana da magana a kotu tun 2015 bisa ga tuhuma-tuhuma da ake mishi da dama da suka shafi ta da zaune tsaye a tunzuran mutane su ɗau makamai da kuma rashin son zaman lafiya da sauransu, wanda abubuwan da ya dinnan sun kai ga asarar rayukan ɗaruruwan mutane a Najeriya. A watan Satumba na 2017 aka ba da belin shi akan abin da ya shafi neman lafiya, kuma da ya tafi yana zaune a Burtaniya kasancewar shi yana da takardar kasancewar ɗan Burtaniya, ya ci gaba da tsagiranci, ya ci gaba da tunzura mutane, wanda kuma kama shi a Burtaniya ya zame ma Najeriya cewa abu ne mai wahala saboda dokokin Burtaniya.
Yanzu dai abin jira a gani shi ne yadda wannan shari'a za ta kasance. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
To yanzu kuma sai yankin Difa na Jamhuriyar Niger, inda girman hada-hadar kasuwanci a tsakanin al'ummomin jihar da makwabtansu na jihohin Borno da Yoben Najeriya ya sa jama'ar jihar ta Difa rungumar naira a matsayin kudaden da suka fi amfani da su a kasuwannin cikin gida a maimakon sefa da ke matsayin kudaden hada-hadar jama'ar Niger a hukunce. To ko yaya 'yan kasuwa ke warware bambance-bambancen da ke tattare da canjin naira idan aka kwatanta da sefa? Tambayar kenan da wakilin muryar Amurka Sulaiman Munibarma da yanzu haka yake yankin na Difa ya yi wa Umara Bulama, wani mai sayar da katin caji da layin waya a birnin Difa.
Fa yanzu a nan a takaice dai yanzu dai kasan abu ne wanda yanzu yana iya hawa, yanzu yana iya sabka, yanzu a 900 ba naira 20 yake. In kati aka zo za a saya na dala 100, muna sai da shi kamar akan naira 450 ne. Kenan dala 200 in ka hada zai tashi naira 900 ne. Sai kuma mai sai da sefa ya zo muna iya sayen shi naira 900. In muka saye shi kenan mun samu jika guda, a can ma kuma sun saye shi da naira, mu mun sai da musu da naira, kuma za mu taimaka doko katin mu muna dawowa. Haka nan ne muke.
To ya kuke warware bambancin da ke tsakanin waɗannan kuɗaɗe sefa da naira idan aka yi la'akari da cewa naira ta fi ƙarfi a nan Difa?
Lallai dai a nan Difa naira tana da ƙarfi. Naira tana da ƙarfi yanzu ma dai a kasarinsu za mu ce kamar cikin ma'aikatu ne da kake yi amfani da sefa. Yanzu in anan kace kasuwa ne za ka yi abin da ya shahi harkan kasuwanci, dole ne sai ka yi da naira. Saboda in kace za ka yi da sefa ya gani ana iya kwaron ka ba, amma in a naira ne abinda zaka sayi shi kaman jika guda a sefa kana iya sayin shi a naira 800, kaga ka samu sauki na naira 100. Da yake mu anan difa duka yawanci ɗan Najeriya ne wanda kaman suka zo suka zauna, ko kuma kasuwannin namu kayayyaki a Najeriya da muke dokowa kenan, an kawo shi sun yi gani su sayar da shi akan naira 100. Kuma in wata kila ka sayar da shi sefa kawun ka take doko kayan ka dawo sefa, yana iya hawa yana iya sauka, dan shi yasa shi suke so su yi amfani da naira lalle kam.
Ba a samun matsala tsakanin ku da kamfanonin da kuke saro katocin caji nan?
A lalle mu ba a samun matsala a gurin mu koda yaushe, tunda kaman yanayi ne mu muke amfani da shi. Yau in sefa ta zama naira 1,000 jika guda, kati yana iya hawa naira 500 dala 100. Yau in ta sauka kuma naira 600 jika guda, lalle kati muna iya sayar da shi naira 300, kuma surplus muna iya canja shi sefa mu waje shi, ko ya sauka ko ya hawa, wannan mu bamu da matsala inda game da wannan katin ne.
Kuma mutane ba sa korafi kamar abokan cinikayyar ku cewa an ƙara kuɗaɗe akan naira ko kuwa ya sauka?
Lalle suna korafi game da kamar irin tsadar rayuwa yanda kamar ada yake yanzu. Kamar misali in ka dubi harkar abinci, ada a naira suna sayen shi naira 600, yanzu dan sefa ya hau mutane suna iya sayen shi shinkafa kuma buhu naira 10,000. Kaya kenan wannan duk wannan matsalolin kamar hawan sefan ne ya kawo, lalle suna iya korafi. Amma game da dai mu harkar mu yanda yake tafiya, kowa ya san cikin ta sai jika da nawa yake kenan, mutum in yazo zai iya daukar misali ya sayi shi kuma ko kuma ya sayi da shi.
Umaru Bulama kenan, wani dan yankin Difa a hirar su da Sulaiman Muni Barma, da yanzu haka ke yankin na Difa. To yanzu kuma sai hira ta musamman da wakiliyar sashen Hausa na muryar Amurka a Abuja, Madina Dauda ta yi da shugaban kwamitin da ke kula da harkokin tsaro da leken asiri a Majalisar Dattawan Najeriya, Sanata Ibrahim Abdullahi Gobir, wanda ya ce kwamitinsa zai sa ido sosai a kan yadda shugabannin harkokin tsaro za su aiwatar da kudaden da shugaban kasa ya nemi a basu wajen ƙara yawan 'yan sanda da sojojin ƙasa da na sama da dukkanin ɓangarorin tsaron ƙasar, domin rashin tsaron da ƙasar ke fuskanta na hana su bacci. Ga dai yadda hirar tasu ta kasance.
Ni dai na bangare National Security and Intelligence, muna bin mutanen nan daki-daki. DSS ne, National Security Advisor ne, National Intelligence Agency, muna bin su daki-daki mu duba mu tabbatar da cewa abinda an ka ce ai da kudin nan lalle an shi. Saboda haka kuma yanzu za mu ci gaba da wannan, ba za mu tsaya ba sai mun tabbatar da cewa abinda daidai ai an yi da kudin nan, kuma an fitar da su a lokacin da ake so a yi amfani da su. Don abubuwan da muke so mu tabbatar da an yi su.
To wannan rashin tsaro yana hana ku bacci?
Wallahi yana hana bacci. Haddaini tunda yanzu haka gida na akwai mutane yan gudun hijira ciki, sannan gewayen Niger akwai su suna nan ciki. Har kokari nake ma in samu lokacin da zan je in ga mutanen nan, amma ina son sai na bincika na tattauna da shugabannin gwamnati kuma ka hayin tarkure nan, amma lafiya ina son tafi. Na akwai ban tausayi in kin haga irin mutanen da a can cikin Niger din.
Daga Najeriya suka gudu zuwa Niger?
Daga Najeriya ko suka gudu zuwa Niger? Ƙauyukan Sabon Birni da yawa, wallahi da isa, wasu suna can cikin Niger, suna can wani gari wanda ake kira in kika je kamar gidan Rumji, duk suna can da wani gari ana ce mishi Shadakwari, wanda yake boda ne da Niger da Najeriya, sannan da kuma wani gari ana ce mishi garin Basira. Waɗannan mutane suna nan da yawa Birjan. Abun akwai man tausayi, ya cancanta gwamnatin tarayya ta yi ƙoƙari ta samu wani abu wanda za a je a kai musu, ta fannin abinci, ta fannin kuɗin za su ɗan amfani da su, ta fannin tufafi da sauransu, ya cancanta a taimaka musu. Kuma muna roƙon gwamnati don Allah ta dubi mutanen nan da idon rahama don ta taimaka musu.
To ya aka yi muka samu kanmu a cikin wannan yanayi ne distinguished? Shekara 12 kenan ake wannan hidima.
To shi al'amari don Allah ne, in kuma Allah ya kawo shi bai da zaka kai ɗan Adam. Amma abin da mun ka sani shi ne, an ce innama al-yusri yusra, innama al-yusri yusra. Ga kowane abin nan insha Allah za a samu sauki, yana duka ga tsanani ya tabbata akwai sauki. Amma dai gwamnati ta tashi tsaye, waɗannan mutane abin da daidai a yi ba a jila sai sun kawo ma mutane farmaki ba, a bin su da guda-guda gidajensu, na kama a kama, na kashe a kashe, haka daidai a yi. Na tabbatar da in an kai haka gwamnati za ta samu matsayi wanda duk mutane hankalinsu zai kwanta, kuma mutane za su daɗa abin da gwamnati ka yi. Ta haka ɗaya na addaidai a taimaka ma waɗanda bayan Allah da ake kashewa, ba gayar ba su ba, babu dalili.
To baka ganin akwai laifi wajen samun bayanan sirri da ya kamata hukumomin tsaron nan su rika samu domin su yi ayyukansu?
Akwai, shi yasa muke cewa ya cancanta kamar masu ba da abin nan bayanan sirri kamar irin su su yan binciken asirin kasa kamar irin su DSS ya cincinta azan an ƙara namba na mutanen nan don inga su da yawa to mun san cewa ba za mu samu matsala ba don suna da yanci su gaiwa ko ina su shiga ba tare da an sani ba kuma su kawo labari su ba shugabannin tsaro kamar irin su yan sanda kamar sojoji da kuma civil defense muddin an ka samu yin haka to insha Allah ba za mu samu matsala ba sannan kuma a tabbatar da cewa an dauki yan sanda daidai da namba din da ake nema a kasar ga tunda yanzu duba ki gari abinda an gare mu ya ce tunda a ce muna da yan sanda 300 a mutum 300 akan yan sanda daya kowane yan sanda daya shi kula da mutum 300 game da United Nations abin da sun kace amma yanzu muna da wajen kusan 671 mutum 671 yan sanda guda kinga kusan rabin abin da ake nema shine a gare mu ya cincin ta ƙara yawan yan sanda da yawa sannan a sai musu makamai manya-manya irin su AK-49 da kuma AK-47 sannan ya cincin ta sojojinmu na Najeriya a ƙara yawan su in an ha ƙara yawan su a yi recruiting nasu a gyara aminan a yi training nasu bayan an yi training nasu a sai musu bindigogi da komai sannan a samu motoci APCs a basu sannan ya zancewa kamar su waɗannan yan sanda a kowane gari kowace local government akalla a samu abuga guda shida Hilux da communication gadgets abubuwan magana da kuma machine guns a ciki da sirens da komi in ana da irin waɗanga sannan ba tsayawa fa za mu yi ana bi ɗau waɗannan mutanen nan sun zo sun kawo hari sun kashe mutane sun tar da gari sannan sojoji da 'yan sanda a ta ana yawon sharholiya ba shi muke magana ba abinda muka so mu ga cewa sojoji da 'yan sanda sun shiga cikin daji suna bi ɗan mutanen ga su kamo su duk inda suke zo su hukunta da su amma ba a bari sai an zo an kashe mutane sun na ɗaura magana ba.
To kar a sha'afa muna gabatar muku da wannan shiri na musamman ne daga nan birnin da magaran yanzu kuma lokaci ne da Suleiman Muni Barma zai kawo mana shirin na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Na kasa.
Ba kasawa ba.
Jama'a assalamu alaikum barkarmu da sake haduwa a shirin na kasa ba kasawa ba na kowane mako wanda ke zuwa muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka sunana Suleiman Muni Barma Shirin na kasa a wannan mako ya nufi jihar Nasarawa a tarayyar Najeriya inda kungiyoyin masu bukata ta musamman ke korafi a game da rashin aikin yi duk wanda cewa da dama daga cikin su sun yi ilimin da zai ba su damar shiga a dama al'amura da su cire bara daga zuciyar mutanen da ke da tawaya na matsayin wani bangare na abubuwan da kungiyoyi da gwamnatoci suka sa gaba sabili kenan kungiyoyin waɗannan mutane ke jan hankalin gwamnatin jihar Nasarawa ta farka daga bacci kamar yadda sakataren kungiyar na kasassun jihar ta Nasarawa ta Fida Jibrin ya bayyana a hirarsu da wakilin sashen Hausa Zainab Babaji
to alal hakika matsalolin mu a yau a Nasarawa ba mu da abu da ya wuce shine kamar a samar wa mutanen mu masu fama da nakasa aikin yi ba don komai ba saboda la'akari da ainihin irin kokarin da gwamnati ke yi na zunzurutun kudin da suke zuba a ainihin special education na ainihin karatun masu fama da nakasa so sun samu dama masu fama da nakasa sun yi karatu nisa ba kusa ba because muna da ainihin mafi yawan mutanen da suka yi karatu a yau a jihar Nasarawa wadda idan a North Central ake bukatan masu fama da nakasa in terms of karatu to lalle jihar Nasarawa ba ta zo na farko ba za ta zo na biyu so muna roƙon wannan gwamnatin da ta taimaka ta samar musu da aikin yi sa'annan akwai wadanda ma ba su ma gama karatun su ba suna kan karatun wasu kuma sun zama to drop out ba don komai ba saboda financial predicament wadda suke facing din shi a rayuwarsu so alal hakika gwamnati da ni na san cewa akwai hanyoyi daban-daban wadda za ta iya amfani da kai a rayuwa kuma kai ma ka taimaka wa kanka ka taimaka wa kasa yawa muna roƙon a ce cewa samun aiki ba zan manta ba na tafi jihar Kano na jin shekara daya baya tafiya na Kano abu da na assessing shine akwai ainihin wajen sana'a na musamman wadda wannan wajen sana'a din ba wasu masu aiki a wannan gun bayan na kasassu bayan nan sun samu madogara nisa ba kusa ba kasancewar idan ana maganan gogayya ne da sadakarwa mu ma muna kan gaba da za mu samu irin wannan damar muna roƙon gwamnati da tawa Allah tawa annabi a kafa mana masana'antu na musamman wanda zai kasance cewa na kasashe zai je ya koyi sana'a daga nan ya koyi sana'a if there is room for empowerment at empowering din shi ya samu abu da zai dogara da kanshi ba don komai ba saboda barace-baracen nan ya ishe mu barace-baracen wani abu ne wanda ba abu ne wanda zaka ganshi ma ka so a ce dan uwan kai ke yi ba let alone a ce kai kake yi muna roƙon gwamnati ta mana haka
to amma shi gwamna ya ce wato an horar da nakasassu bayan an horar da ku din nan na san a ce akwai wayanda dai bisa ga bayanin shi an horar da ku bayan horar da ku an tallafa muku da abinda za ku yi zama da dogaro da kai
sai horarwan kamar yadda ya bayani horarwan ana yi har yanzu ana nan ana horarwan amma ba gama ba ba kammala ba so shi yasa har yanzu ba kai wa ainihin a samu wani abu da za a empower mutanen mu ba amma alal hakika nana horarwa
to kenan waɗanda aka horar da su yaya suke ko kuma ina matsayin su
suna nan a system ba su ma kammala ko ba suna nan a system na koyin abubuwan da ake koya musu
to masu sauraro nan zamu dakatar da wannan shiri a yau saboda kurewar lokaci a makon gobe za ku ji abinda gwamnan jihar Nasarawa Abdullahi Sule yake cewa dangane da koke-koken na kasassun jihar da kuma irin abubuwan da gwamnatinsa ta sa gaba don inganta rayuwar mutanen da ke da tawaya yanzu a madadin Zainab Babaji da bakon shirin na kasa sakataren kungiyar na kasassun jihar Nasarawa ta fi da jibirin ni Sule Mumuni Barma da dukkan abokan aiki na sashen Hausa ke ce da ku muni lafiya
gaida Suli yanzu kuma ga Ridwan Abbas dauke da sharhin jaridun Ghana
da babban jaridar kasar Ghana Daily Graphic za mu so masharhin jaridun na yau kuma a cikin jerin kanun labaranta na dauko wannan abinda yasa aka kai wa Machukaka har dan uwan sa ne yake yin bayani a cikin wata hira da wata tashar radio a nan Accra ranar Litini da Maliki Zuka Adams danin Machukaka ya bayyana cewa dan uwan nasa mutum ne mai magana akan abin da ke kai yana kawowa dangane da garin Ejura da ke cikin jihar Ashanti kuma Machukaka din yakan dau hotuna na abubuwa da ake bisa kuskure da sauran lamura na garin Ejura yana jefawa akan daddalin sada zumunci da fatar za a samu maganin waɗannan lamura ta haka ne yayin shahara kuma aka rinka aika masa da barazana daga mutane da ba su jin dadin abin da yake yi ranan na Litini ne da yammaci wasu mutane sun ka kai masa hari abin da yayi sanadiyar mutuwarsa ita kuwa jaridar Ghanaian Times wannan labarin ta rawaito John Jinapo ya zargi tsohon ministar makamashi da jawo kasarar kuɗi dala miliyan 170 jaridar ta ce John Jinapo wanda ranking member ne na kwamitin makamashi a majalisar dokoki ya zargi tsohon ministar makamashi karkashin mulkin farko na ainihin Nana Addo Dankwa Akufo Addo da jawo wa kasar hasarar kuɗi dala miliyan 170 yace gwamnati bata shirya sosai yadda ya kamata wurin kare ra'ayinta wurin shafe wannan kwandila ba kuma bata dau lamarin da muhimmanci ba game da abin da yace ne ai kuskure ne dama shafe wannan yarjejeniya ta hanya da kuma fiskar da gwamnati ta dauka ita kuwa jaridar da Herald cewa ta yi sake wa ɗan kasuwar albasa da ministan jiha Accra yayi na tattare da sata da sauran miyagun ayyuka jaridar ta ce daga dukkan alamu waɗansu miyagun a cikin gwamnatin Akufo Addo tare da jami'ai daga karamar hukumar Gangwes da kuma sarakunan yankuna sun faki bayan wannan shirye-shiryen sake wa ƴan trader daga nan Accra daga ainihin agugun loshi mazauni zuwa sabon kasuwa a na'ajin kutuku domin cimma burinsu na kansu. Rahotanni da ainihin jaridar ta tattara ya nuna cewa wasu mutane daga Gangwes Assembly da kuma Greater Accra Regional Coordinating Council a bisa shugabancin Henry Koti, ministan jihar Accra, sun kwace filaye na mutane inda kuma sun karraki kayan gine-gine da sunar Rusau a wannan wuri da aka kirkiro wa ƴan Tureda da ke a ajin kutuku. Radwanallah Mukhtar Abbas, sashen Hausa na muryar Amurka, Accra, Ghana.
Tuwa gaida Ridwan, da haka ne muka kawo ƙarshen wannan shiri na musamman da ya zo muku daga nan birnin Damagaram tare da taimakon ofishin muryar Amurka da ke birnin Yamai. A madadin dukkan ma'aikatan sashen Hausa na muryar Amurka, ne Tamar Abari ke ce da ku a kasance lafiya daga nan birnin Damagaram.